من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا شي مزار البركة مسلا شم عثمان ابن عفان أنا قدر قيا أشكين قرم كانوا أيو جوما أدران أدران السبر تقوس دوات الربيع الأول هجر من دو صلى الله عليه وآله وسلم دموتايا ga dari 432 wanda kuma yazo dai da 11 ga watan 2 miladiya ta 2011. A wannan majalisi na mako inda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul buruj wanda zamu tashi da mu dawo baya domin mu dora akan kissar ashabul ukhdud. Amma kafin mu shiga karatun mu, kamar yadda aka sani sunna ce ta musulunci, duk sanda wani abun farin ciki ya faru ga musulmi a ko ina suke a duniya, ɗan uwansu musulmi su taya su farin ciki. Kuma yadda duniya yanzu ta zama kamar ƙwarya guda ko alkariya daya, duk abin da yake faruwa a gabashin duniya to yana tasiri a yammacin ta, ko abin da yake faruwa a arewacin ta yana tasiri a kudancin ta. Babu wani abu nisa a yanzu a duniya, komai ya zama kusa. To muna taya mutanen Masar nasarar kayan da Fir'aunan wannan zamani wanda ya daɗe yana mulkin fir'aunanci tsawon shekara 31 a ƙasar Egypt. Fir'aunan da ya jima yana musu mulki irin mulkin da yake cewa sanuqattilu abna'akum wa nasta'i inna sanuqattilu abna'ahum wa nasta'i nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun, mulkin da yake tafiya akan ka'idar ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad, mulkin da aka gina shi akan ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mulkin da aka gina shi akan maganar fir'auna alaysa li mulku misra wa hadhihi al'anharu tajri min tahti afala tusirun, wannan mulki na kaharu da danniya da cin zarafi da wulakanta dan adam, musulmi da ma wanda ba musulmi ba, da sata da rubda ciki akan dukiyar al'umma, mulkin da aka gina shi akan ra'ayin kama karya, mulkin da aka gina shi akan satar dukiyar talakawa da siyata al'umma tsawon shekara 31 a cikin ƙasa da wata ɗaya sati uku Allah ya nuna mana ƙarshensa. To kamar yadda muka ga ƙarshensa, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ƙarshen mulkin duk wani azzalimi, babba da ƙarami, na kusa da mu da na nesa, duk wani azzalimi Allah ya nuna mana ƙarshensa, mu gan shi a wulaƙance, a tozarce, a lalace. Muhammad Husni Mubarak, sanin ku ne, ya hau mulki tun shekara 1981 bayan kashe shugaban ƙasa Anwar Sadat. A lokacin yana mataimaki, yana mataimaki lokacin da aka harbe Anwar Sadat, yana kusa da Anwar Sadat yayin da so Islambule, Khalid Islambule suka harbe shi, amma tunda shi ba shi suke hari ba, don haka babu wanda ya kai masa hari ko da harsashi ɗaya. Daga wannan lokacin aka nada shi a matsayin shugaban kasa, tunda a constitution din su ayyuka yake a cikin kundin tsarin mulkin kasar, idan wani abu ya faru ga shugaban kasa, mutuwa ko rashin lafiya da ba zai iya ci gaba da mulki ba, ko ko yayi laifin da dole a tsike shi, to mataimakin sa ne zai ci gaba da mulki. Wannan ne ya kawo Mubarak kan kujera. Tun a lokacin ake neman sa da ya nada mataimakin shugaban kasa matsayin da da yake a kai. Amma duk sanda aka tuntube shi da wannan sai ya ce a duk fadin Masar bai ga wani wanda ya dace da wannan kujerar ba. Tsawon shekara 31 haka yake mulkin sa shi kadai, na ma urikum illa ma ara. Da haka babu wani wanda yake mataimakin sa wanda zai ce shi ma yana da ta cewa, ko ko za a zaci cewa wata rana idan ba wannan shi kuma zai hau. Abin da ya sa Mubarak kai wannan, domin yana yi wa ƴaƴansa shimfiɗa ne, yana so ya maida Masar din ta zama gadan gidansu. Idan ya kau, to shi ke ɗansa ya zo ya ci gaba da mulki, su yi tafiyar da abin. Gashi dai a rubuce ana cewa jumhuriya, amma kuma sun maida ita mulukiya. To wannan ya yi nufi, kuma wannan ya so, shi ya sa tsawon shekarun da ya yi 33 ɗin nan ya kiyarta ya sa na'ib, sannan kuma ya shiga renon ɗansa Jamal domin ya zama halifansa. Bayan ya hau mulki a shekara ta 1987 aka sake fitowa domin a yi zaɓe. A lokacin ya hana wani ya tsaya takarar shugaban ƙasa sai shi kaɗai, babu wanda zai tsaya takarar shugaban ƙasa. An yarda a tsaya takarar dan majalisa ko takarar gwamna, amma ba da takarar shugaban ƙasa, wannan shi kaɗai ne ba ya da abokin hamayya. Don haka sai dai a jefa ƙuri'ar jin ra'ayi, abinda ake kira referendum, al-istifta da larabci. Saboda a 1987 aka yi referendum, aka ce ya cinye da wajen 96 da wani abu, ma'ana kaga duk ƙasar dai ana son shi ya ci gaba. 1993, tunda tenuwar ta su shekara 6-6 ne, 1993 nan ma ya sake cewa ba wani wanda ya sai tsaya a matsayin dan takarar shugaban ƙasa, shi kadai ne candidate, tare da cewa akwai party, akwai jam'iyya ta siyasa sun kai 24, amma shi kadai ne jam'iyyar sa ce kawai za ta tsayar da shi, yana kan kujera a matsayin shi ne dan takara, babu wani wanda zai hamayya ko ya kara da shi. Saboda aka sake yin ƙuri'ar jin ra'ayi 1993, nan ma aka ce ya cinye ba hamayya, kuma ya kwalkwale ƙuri'un duka, kaga babu wanda yake kinsa kenan har yanzu. Sannan aka sake zuwa 1999, nan ma aka ce babu wanda zai tsaya sai Husni Mubarak. Saboda haka aka sake yin ƙuri'ar jin ra'ayi, nan ma aka ce ya cinye ba hamayya. Aka zo 2005, a nan aka ƙara matsalamba a kan cewa lalle sai an gyara batun cewa babu wani wanda zai tsaya takarar shugaban ƙasa sai mutum ɗaya. Dole ne a bude mutane dama su tsaya takarar shugaban ƙasa. Da matsin lambar ya yi yawa, sai aka ce to shikenan wanda yake jin ya isa ya fito, an ba da dama. To amma ana mulkin sanu qattilu abna'an wa nasta'inu sa'a wa inna fawqahum qahiruna, waye zai fito? Waye zai fito? Wani ya ce mu fawqahum qahiruna, duk wanda ya ce zai fito, to yana cewa zai kara da zaki ne. Saboda haka ba wanda ya fito sai wani dan kasuwa da ake kira Ayman Nur, shi kadai ya fito ya tsaya. Aka yi zaɓe, aka ce bai samu komai ba. Bayan an gama zaɓe aka kama shi, aka ce ana tuhumarsa da fasadi da cin rashawa da cin hanci. Rashawarsa da cin hancinsa shi ne cewa zai fito na fito da Mubarak shekarar 2 a kuɗa kulle. Wannan sakamakon ya tsaya takara, duk da ba a ba shi ba, ba a ce ya ci ba, amma kyale shi ya tafi mana. To shi'awa har zai ce zai fito yana neman kujera Husni Mubarak. Wannan 2005. saboda haka yanzu da a ce ba wani abu da ya faru har zuwa watan September wanda shine karshen chainuwar sa to abin da ya faru a wadannan shekarun shi zai kuma faruwa babu magana cewa wai ya buda ma wani sai dai ko dan sa Jamal Mubarak tunda Jamal Mubarak har an jawo shi an ba shi wani babban matsayi a fati saboda ana son ya zama shine zai fito an fara kafa fastocin sa ana masa campaign an ce shi ma dan kasa ne constitution ya dai tsaya neman takarar shugaban kasa don haka babu magana a ce shi yana dan Mubarak ba zai tsaya ba damar da aka hana wasu shekara da shekaru yanzu kuma ana tallata ta ga al'umma saboda ana so a shimfida a shimfida wa Jamal Mubarak ya zama shi ne shugaban kasa bayan tafiyar ubansa Hosni Mubarak shine ya kana kancin hada kyakkyawar alaka ta zumunta ta soyayya ta kauna tsakanin Masar da Isra'ila tare da cewa Masar da Isra'ila kasa ce da an tabka yaki ma Masar abinda Isra'ila sun ci wasu iyakoki na kasar Masar musamman a wajen Sina sannan kuma lokacin Anwar Sadat shi wanda ya gada shi ma yazo ya zaman abin nan kan David da su akai sulhu aka ce to a tsaye a daina yaki Mubarak shi yazo ya kara kulla wannan zumunta wanda har a dalilin haka America ta ware masa makudan daloli da take ba shi duk shekara sakamakon yarda ya zauna lafiya da Isra'ila kuma ya musu hidima wajen yakar ƴan Hamas da kuma kawo tasgaro da tangarda akan tsayuwar daular Falastinawa akan wannan ake biyan sa albashi duk shekara za a bashi dala biliyan 2 a yayin da ake bawa Isra'ila ita ma a dalilin ta yarda ta yi sulhu da Mubarak za a bata dala biliyan 3 ka duba nawa ne ƴan kasar nawa ne mutanen Isra'ila mutanen da ba su ci biliyan 3 ba Masar mutanen da sun haura biliyan 60 ka ba biliyan 60 dala biliyan 2 wannan ka ba shi dala biliyan 3 to saboda an san cewa wannan kudin da za a ba shi ba wai dan yayi wa al'ummar sa aiki da shi bane yasa a aljihunsa dan ya ci gaba da musu aiki su kuma wannan albashi ne aka yanka masa kun ga ai yanzu a ƴan kwanakin nan da aikin nashi ya shiga tangarda ai kan ga kaga America ta fara cewa wannan abin da take barwa za ta duba shi za a dakatar da shi saboda mai aikin baya iya aikin sai zai shiga matsala kusan ma yanzu aikin ba zai yiwu ba an kwace aikin daga hannunsa bayan ya shiga wannan matsala a sakamakon abin da ya faru a Algeria wanda har aka kai ta kai ga tayar da wancan tagutun na Tunis Zainul Abidin bin Ali kuma ce Shainul Abidin wanda shekara 23 kamar yadda muka yi bayani anan yana mulki wannan tarzatsun wutar da ta tashi a Tunis ita ce ta fallasa masu wato nazari akan al'amuran yau da kullun suna ganin abun ma ba abun mamaki bane a ce mutanen Masar sun wannan fitowar na cewa sai Husni Mubarak ya bar mulki ba abun mamaki shine da har aka kai zuwa wannan lokacin ba su yi ba musamman wanda ya san tarihin mutanen Masar umuma wanda ya san tarihin su da yadda suke rika zanga-zanga tun ma lokacin tura mulkin mallaka tun lokacin da Napoleon ya yi musu tura Faransa suka janye karfi da yadi tura Ingila suka zo suka karba su ma ba su samu yadda suke so ba dole suka janye Turkawa su ma suka zo dole suka fita to wanda ya san yadda tsarin wato dabi'a ta mutanen Masar take zai yi mamaki a ce irin su Mubarak sun shekara 31 suna irin wannan mulki na fir'aunanci akwai kuma har yanzu ba a yi musu bore ba saboda haka boren ya zo a wani lokacin da ba za ka yi mamaki ba illa iyaka za ka iya cewa watakila dan wata dama da ya ba su ta faɗa abin da suke so a kafofin watsa labarai su kafa fatunsu su buga jaridunsu watakila wannan numfasawar da ya bari suna yi shi ya sa suka haƙura da maƙurar da yake musu bai riga ya rufe musu dukkan kafofin numfashinsu ba ya ɗanɓar musu wata kafar da za su iya numfasawa wannan ta sa ba su shura ba sai zuwa sai yanzu bayan wancan abu ya faru baka samu wasu zuwa gaban wato abin nan majalisa suna kokarin tuma su kona kansu kamar yadda Abu Azizi yayi a Tunis wanda wannan tasa aka fara fitowa zanga zanga ta nuna wato damuwa da irin yanayin da ake ciki kasar Masar tana da arzikin man fetur tana da kuma gas kusan gas din da Isra'ila take sha 40 cikin 100 na gas din da Isra'ila take amfani da shi Masar ce take ba su da dan farashin da bai takara kariya ba idan wato za a sayar da wannan gas din a kasuwa ta waje ko ta cikin gida da wani farashi to za a rage kusan wato za a sayarwa Isra'ila da shi da kusan sulusin abinda ake sayarwa sauran mutane wato ka kaddara idan za a sayar da shi wato naira 100 to su za a sayar musu da shi naira 60 abinda naira 30 wato za a sayar musu naira 30 kai dan kaza za ka sayar 100 su za a sayar musu shi 30 ya kaddamarwa da Isra'ila hidima kwarai kwarai da gaske musamman wajen yakar Hamas da yadda za a karya Hamas da yadda za a shiga jiga ta su da ma duk wasu masu goyon bayan Hamas a Gaza tunda wannan boda ta rafa ita ce boda kadai da ke tsakanin Hamas da kasa da kasa ta musulmi idan za su shigo ta Jordan to sai su shigo ta bodar da Isra'ila za ta yi ciki amma in za su shigo ta Masar za su shiga ta garin Rafa to babu maganar kuma a samu bincike na sojojin Isra'ila dai sojoji ko ƴan sanda na Masar ya kulle wannan bodar ya zama da yaran sai sun yi rami ta karkashin kasa za su shiga cikin garin Masar kauyukan da ke gefe su samo abinci da kayan magani da abubuwan da suke bukata da kayan abin da suke amfani da shi yau da kullun ta karkashin kasa za su shigo da shi nan ma yayi ginin da zai datse wannan damar abinda ba a taba samu a tarihi ba dan sai da yayi wani rami mai zurfin bala'i ta yadda duk tsiyar mutum in yace zai yi gini ta karkashin kasa wato zai tako wancan ramin shi ko wancan ramin ya zuba dalma sai da babu yadda za a ka iya haka shi sannan ya dora gini a kai bodar da ke tsakaninsa da Isra'ila ta fi fadi amma ya kibar wancan bodar sai bodar da ke tsakaninsa da Isra'ila da Falastinawa ya abin nan ya so ya samu dabarar da zai iya kauce wato ya ci gaba da rike mulkinsa saboda haka sai ya dauko Umar Suleiman tana da ya dauko ta wani bangaren za ka ma iya cewa ya bi ma Mubarak bin Sharif shi wannan na'ibin da ya sa abinda ka kiyarda ka yi shekara 31 ka ce babu wani wanda ya cancanta ya aka yi cikin ɗan makonni aka samu wanda ya cancanta din ba komai sa ya haka ba ta yadda idan ma ya tafi to wanda zai ci gaba da rike kasar wani ne wanda yake kamar dan tayin sa ne wato kamar kotokofin sa ne kawai ba ta sake zani bane an gudun gara ne aka fada gidan zago haka ya so yayi kuma wanda yayi haka ne da shawarwarin su sunan Netanyahu da America domin sun ga cewa lalle Hussein Mubarak sai ya bar kujerar sa tunda sai ya bar kujerar sa me zai saban mana zaman wato ya saba mana garanti da cewa wasu masu ra'ayin wato Hamas ko kuma wanda ba sa son mu ba za su hau kan kujera ba to shine suka nemi cewa lalle ya sa ya na'ibi tunda constitutionally ba in bayan sa na'ibi zai hau to sai ya zama wanda zai hau din nasu ne dai kaga kenan su suka gaji albarkar wannan gore da aka yi na wannan makonnin na haka ne suka sa Umar Suleiman ya taka rawa kwarai da gaske wajen karya wato ƴan sunkurin Hamas da ƴan sunkurin Falastina ma gaba daya ya taka rawa kwarai daga sojojin yakin da aka yi na Gaza din na shekaru 2 da suka wuce ko 3 ya taka rawa nan ma kwarai da gaske domin shi ne shugaban kamar shugaban SS na kasar ya taka rawa kwarai da gaske wajen ya ga yadda zai fato wannan soja na Isra'ila Gilad Shalit wanda yake hannun ɗan Hamas yayi ziriya yayi kai kawo tsakanin bangarorin biyu bai yi nasara ba don haka mutum ne da ya musu aiki matuƙa da gaske ƴan ƙasarsa ma ba su san sa ba kamar yadda mutanen Isra'ila suka san Umar Suleiman yadda ba yahude ya san Urwa Suleiman saboda irin aikace-aikace da yake musu dan kasar sa ba san shi ba dan ba su ma san shi ba sai a ɗan shekarun da suka fara sanin shi ta hanyar fitowar sa a kafofin watsa labarai ya kai Isra'ila ya kai ziyara Isra'ila sannan ɗan kasar sa suka san sa dan haka kaga wata babbar nasara ce da ita kanta Isra'ila a ce Mubarak ya tafi Umar Suleiman ya rike mulki wannan shi yasa su samari masu zanga-zanga suka nace akan cewa Mubarak da Umar Suleiman su tafi dan sun Umar Suleiman ya ci gaba da zama to kamar Mubarak ne yake nan ba abin da ya canza saboda haka suka nace akan cewa shi ba sai ya tafi dan haka dole ne sojoji za su ci gaba da rike kasar har a samu a kafa wata sabuwar gwamnati fatan da za mu musu dai shine a samu wani canji wanda zai sa musulmi da manufofin musulunci za su samu numfasawa bayan shekaru da suka dauka masu yawa suna ganin danniya da ka duba yan kai ikhwan wanda mutane ne da gaba ɗaya da ra'ayin su kuru su sun jibar da shi to amma tun da aka haramta kungiyar ta su 1948 ya kasance ba ta da damar ta zai da dan takara a kowane irin mataki a kowane irin matsayi sai dai dan takara mai zaman kansa shi ma idan lokacin zabe yayi aka kula cewa akwai wuri kaza wani zai tsaya takarar majalisa daga cikin ɗan ikwan to za a je a kama shi a je a tsare shi sai an gama zabe sannan a sake shi wanda ya samu ya fito har ya tsaya ba a gano shi ba to da zarar aka gano shi lokacin da ake zabe duk yankin da aka san cewa yankin suna da magoyan ikwan suna da magoya ba to za a tura sojojin sanda su je a lokacin da ake jefa ƙuri'a su daddake mutane su ɗauke akwati akwai yan daba wanda suke kira balbajiya wanda kwanan nan lokacin wannan zanga-zangar aka turo su akan dawakai da raƙuma suka zo suka rika dukan mutane a filin zanga-zangar wannan yan daba su aka yan daba ne na fatin Mubarak su aka yi amfani da su ake amfani da su lokacin zabe to ka duba yadda aka takura musu zabe na majalisa na kwanan nan ka duba yadda aka ce bayan da suna da wajen 20 da kaso 20 cikin 100 na wakilai a majalisa ya dawo aka sake zabe aka ce ba su da ko mutum daya ya za a yi mutumin da yake da 20 cikin 100 na yan abin nan na yan majalisa kawai dan an sake zabe bayan shekara uku ka zo ka ce ba shi da ko mutum daya kaga zai wahala sannan ko mutanen nan su suka fi karbuwa a wurin al'umma suka fi karbuwa a wurin ba hatta zanga-zangar nan ana ta ganin kamar su ne suka karbu da wutar ta kusan su ne suke kana kancin ta daga karkashin kasa illa iyaka ana ga fuskokin samari ne a zahiri to yau a wannan rana ubangiji madaukakin sarki ya nuna izzarsa da ikonsa ya kayar da wannan azzalimi da gwamnatinsa da kuma aya ce da za ta ci gaba da wukana a duk inda azzalimi yake yana da karshe wasu ya lamun lazina zalamu ayyaman qalbin yanqalibun saboda haka akwai ranar indillanci akwai ranar da azzalimi zai karshensa kuma duk inda azzalimi yake a duniya yanzu na san cewa wato cikin sa ya dudu ruwa duk kasashen larabawa wannan da suka dade suna yi wa wato al'umma sa mulkin kama karya abinda yake faruwa gwamnati daban jama'ar kasa daban haka abinda idan gwamnati zaman kanta take tana gaban kanta al'umma kuma abinda suke so daban saboda haka abinda ya faru a Masar zai kuma faru a Yaman na Yaman Abdullahi Sada yau shekara 33 yana shi ba mulkin sa na kama karya ya dai fara fitowa ya ga musu shi ba daga ya gama tenu wannan ai hakuri ba zai sake tsayawa ba bayan da yana ga alfarma yake musu yana musu zakin baki cewa zan dan kauce wani ya hawo sai an tafa masa sai ce na fasa irin tale ko ta koma din sai ce na fasa saboda jama'a sun ce lalle in ci gaba kaji shedani jama'ar fa suka tafa cewa zai sauka kuma yanzu da ya ce wai sun ce ya ci gaba dan me suka tafa maka tun farko to haka abin zai faru a sauran kasashen da ake musu irin wannan mulkin danniya da kama karya al'umma daban abin nan daban kuma ba Masar ba duk kasashen duniya inda mulkin zalunci yake insha Allah zai fara ganin abin da baya so muna fatan azzaluman mu za su dauki darasi azzalumai daga sama har kasa tun daga kan shugaba na koli shugaban kasa har zuwa kansila su kula da abin da yake faruwa da azzalumai a duniya saboda haka su ma musu karfin Allah ba za mu dawo da kan fadar Allah fatila ashabul ukhdud bismillah a'udhu billahi
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
نعم. الله ما دوك كن سركي تشو قتل اصحاب الاخدود الله انتي ما ابو تارا مكا النار ذات الوقود وتوتاكي ما ابو تيار الوا انهم عليها قعود يعني انت سو سكي زلزونا اجيهم دا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما سو سنا على الرجل akan abin da suke aikatawa ne wa ma naqabu minhum ba wani abu suke tuhumar su da shi ba illa ay yu'minu billahi al-aziz al-hamid fa ce sun yi imani da Allah gagarbadan al-hamid shayabu alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wanda yake da mulkin samai da kasa wallahu ala kulli shay'in shahid kuma lalle Allah ma'alarci ne akan dukkan komai ubangiji madaukakin sarki anan yana isharar zuwa ga labarin ashabul ukhdud yace qutila ashabul ukhdud Allah an ci mutanen rami kuma abotan rami wadannan ba abotan rami malaman tafsiri sun yi isharar zuwa ga kisoshi daban-daban kan cewa ko ita ake nufi ko wannan kisa ake nufi da ashabul ukhdud ce wasu ce kisar wani ne wani da saraki ne wanda shi ma ya yi mulkin kama karya da zalunci a yankin Sham wanda ake kira Anfanius mutumin Rum da ya yi mulkin irin mulkin zalunci da danniya a yankin Sham kuma ya yi wa al'ummar da suka yi imani da Allah wato kisan kare dangi wasu kuma suka ce ana ishara ne zuwa ga kissar Bukhtanasar wanda shi kuma yayi wa mutanen Farisa irin wannan kisa na kare dangi ta hanyar ya babbaka su da wuta wasu kuma suka ce ishara ce zuwa ga Isar wani sarki da aka yi a Yaman wanda ake kiran shi Yusuf ibn Zinawas wannan shi ma ɗaya ne daga cikin tubbawa na Yaman wanda suka yi mulki kuma ya kona wasu mutane saboda sun yi imani da Allah sun yadda da tauhidi. Akwai ruwaya wacce ta zo a cikin Sahih Muslim, ruwayar Sahih, wanda yake ba da labarin wani sarki da matsafi da kuma wani mai ibada sai kuma wani yaro wanda aka fi sani da hadithul gulam. Yadda hadithin yake kamar yadda Muslim ya ruwaito shi, manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an yi wani sarki a gabaninku wanda yana da mai masa sihiri, wato wanda yake gudanar da al'amuran sihirinsa, wato da'iman azzalimai suna buƙatar masu sihiri, wanda ka ga yana bin masu sihiri to azzalimi su wani shugaba da za ka ga yana neman masu yi masa sihiri masu masa duba, to wannan shugaba ne azzalimi, ba zai yi gaskiya ba, in zai yi gaskiya to Allah zai tsaya ba. Ba zai nemo wani mai sihiri ba. Kaga Fir'auna aidan da su sihiri ya ɓaki wajen zaluncinsa. Da ya ga annabi Musa ya fito zai yaƙe shi akan zaluncinsa kuma zai kubutar da Banu Isra'ila daga hannunsa, sai aka ba shi shawara cewa ya tara masu sihiri domin su ne za su masa maganin annabi Musa. Da haka wannan sarki shi ma yana da mai masa sihiri. Yayin da wannan mai masa sihiri ya tsufa ya girma, sai ya ce wa sarki, kaga yanzu ni shekaru sun zo muku kuma ina gab da mutuwa, don haka kawo wani yaro daga cikin yaranka domin in ci gaba da koya masa sirri, saboda an wannan position nawa bayan namu. Wato kaga anan abin da yake bukata shine a samu wanda zai bada wala'i, koda kuwa dabbe ba zai da kowa ba sai ya nemi cewa sarki ya kawo bangaren, wato kawo wanda zai ci gaba da yi wa sarki biyayya, kada dai koyi sihiri kuma daga baya ya zo fanta yi wa sarki ya yi wa abokan adawa amfani. Saboda haka sai ce ka kawo wani yaro daga wajen ka koya masa sihiri, kuma kaga wannan ya nuna cewa a lokacin baya bada wannan sihirin nasa da kowa, domin baya san ya samu kishiya. Saboda in wasu sun iya za su iya kishiyanta su a gurin sarki, wannan kuma zai jawo masa matsala wata rana, domin za a iya ga cewa ai ba kai kadai ka biya ba, akwai ma wasu. Shi yasa duk mai sihiri baya yadda a ce akwai wani mai irin wannan sihirin, domin yana ganin ya haka to zai kashe wa kansa kasuwa wata rana. To shi kuma wannan ganin cewa ya tsufa ya manyanta, ya san ya gama kwasar abin da ya kwasa, don haka ya tafi a zai. To bara ya ci gaba da kyauta ta sarki ta hanyar ya samar masa wanda zai gaje shi, ya ce ka kawo wanda zan koya masa sigiri cikin yaranka. Sarki ya tura masa wani yaro don ya riƙa koya masa sigiri. To tsakanin hanyar da take haɗa gidan sarki da wancan mai sigiri, a hanyar akwai wani mai ibada, akwai wani rafi wanda ya rika kissar ta faru bayan Annabi Isa alaihi salam, wanda rahmaniya ta faru ne bayan wucewar abin da dauki Annabi Isa alaihi salam, wanda ya ce wa rahmaniya da nufta da'uha za ka tabna alaihi lafi za a ridwanillah. To tabbatar rai yana nuna haka. To ruhuba a wancan lokacin su ne waɗanda suka ƙaurace wa masu mulki, suka koma gefe ɗaya suna ibada, domin da kan babina a cikin al'umma suke suna kuma ubanni da kyakkyawan abu suna hana mummuna, sai na kusa da masu sarauta, waɗanda suke kusa da masu sarauta ‘yan fada fuskar ɗanzuga masu sarauta cewa waɗanda mutanen ba sa son su, domin har kullum maganganun da suke yi maganganun ne na sukan, suna cewa wallahi ya kuma anzalallah fa ulaika humul kafirun, da ka suna kafir ta ku suna ce muku fa kai in shi da azalimi, da ka ku san yadda za ku dauki mataki a kan to a lokacin ne suka fara fito na fito da ruhudan su, kuma ruhudan da suka zaba abinda za su illa ta kaura cewa al'umma su kuma canje ji su samu gurin da za su rika ibada asalin abinda ya haifar da rahmana kenan cikin addinin almasihu a cikin addinin kiristanci, abinda ya haifar da shi kenan. Kaga babu rubaniya a musulunci, tunda musulunci yana son ka rika cakuɗuwa da mutane don ka gaya muku gaskiya ko mai dace ta ko ba za su yi, bai dace kana da ana yi ba daidai ku koma gefe ka ce babu ruwanka in azaba ta zo za ka haɗa da kai gaba ɗaya. Saboda haka wannan rayu yana ibadarsa, yaro wata rana sai ya zo gaban wannan mai ibada, ya zauna gurinsa ya ji maganganunsa, sai maganganun da ibada ɗin suka birge shi, ya ji magana ta da daɗi, magana tana shiga rai, domin yana karanta injila ne, magana Allah kuma tana da tasiri, da ba wata magana da take da ita ka duba alqur'ani ko ba ka jin abin da ake karantawa, idan dai ana karanta alqur'ani sai ka ji ita jikin ka rana tashi, sai ka ji wani abu yana ratsa kwanyarka, yana ratsa zuciyarka ko da ba ka fahimta. Saboda haka da ai wata ajiyar an yi wata ajiyar wata aya sai da kwalla ta fito maka, amma aka kare ka kai fassara wala kuma to alqur'ani yana da wannan, haka nan maganar Allah tana da wannan tasiri, ta ta bambam da maganar ta adam. Saboda haka wannan maganar da yake yana karantawa ta alqur'ani ta tauba da injila sai ta rika ratsa shi, sai abin da ba shi sha'awa ya fi shi. To idan ya je gurin boka, tunda zai tsaya gurin mai ibada, in ya je gurin boka malaminsa gurin mai sihiri, to sai ya je a makare shi kuma sai ya roƙe shi ya ce me ya tsare ka har kai latti. Idan ya dawo gida kuma sai ya gida bin nan iyalansa ko iyayensa sai su dake shi cewa me ya tsare ka, domin awowin da shi mai sihiri ya iba zai rika koya masa sai ya koya masa a cikinsu. Wato in ya ɗauki in ya ce zai koya da shi tsawon awa biyu a kullum, to sai ya yi awa biyu, ko da ya fassara ka zai rike awa biyu, to su kuma can za su ga ya yi latti wajen dawowa, saboda su kuma sai su dake shi.
yazo sai ya gaya wa malamin na mai ibada cewa ga abin da yake faruwa gare ni, sai ya ce da shi to duk sanda ka je a makare wurin da zihiri yare ba zai dake ka, to ka ce a gida ne aka tsare ka, idan kuma ka koma gida ka ce shi ne ya tsare ka. Wannan ɗaya ne daga cikin wuraren da ƙarya ta halatta. Ƙarya tana halatta a wasu wurare kamar wurin yaki, wato tare da abokin gaba, har ma gaskiya takan zama harama a wasu lokutan. Yanzu za a kama mutum, wato abokan gaba su kama shi suke ka gaya mana ta ina za mu iya kullowa musulmi mu karya su, faran haramun ne ya gaya musu gaskiya. A nan ya gaya musu ƙarya, ya gaya musu ina musulmi suka fi yawa ko suka fi dandazo ko suka fi haɗuwa, to kawai ya bazarar da su ya kaɗa su wani guri can ya musu ƙarya. Wannan ya halatta a musulunci, kamar yadda ya halatta mutum ya yi ƙarya lokacin da yake sulhu tsakanin mutane biyu masu hukuma, wato mutane biyu ne ba ka shiri sai kuma kana shiri da kowane ɗaya daga cikinsu, to a duk lokacin da ka je gurin ɗaya kana iya gaya masa aikowa ne yana gaishe ka, ko kuma aikowa ne yana cewa gaskiya ba mutumin da ya taɓa kuma samun a rayuwa ta irin wani. Duk da bai faɗi wannan kalmar ba, amma yana da kyau ka faɗe ta domin wannan zai sanyaya masa abin da yake ji da gani ɗan uwansa. Shi ma wancan in ka je ka faɗi wata kalma mai daɗi da za ka sa zuciyarsa ta yi sanyi da gani ɗan uwansa, wato ka rage zafin ƙiyayya da take tsakanin su. To nan ma ƙarya ta halatta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sannan ƙaryar da miji zai yi wa matarsa, a nan abin da ake nufi da ƙaryar da miji zai yi wa matarsa ƙaryar da ba ta shafi kafin nan cutar da ita ta fuskar dukiyar ta ko lafiyar ta ba. Kada ka ga ko matarsa ƙarya cewa ta samu wani business mai robo ta sai da gwamnatin ta, ko ƙarya take ba wani business kawai shi ne kuɗin zafi. Da wannan ƙaryar ka ba ta halatta ba, don ta tattala ta kawai ka ga ce ai wani business ne zo gaskiya za a samu alheri. Da ka ila ka kawai kawo balabalan da nake mu sai za ki samu alheri, ba ka dan ba kuma nan ba wani alheri sai da za ka ci mutum. Wannan ƙaryar ba ta halatta ba. Ƙaryar da ta halatta shi ne ƙaryar da za ta ƙara danƙon soyayya tsakanin su, wato ka nuna mata a duniya kai ba wata cikin su sai ita, ba ita ba sai rijiya. To irin wannan ƙaryar ba ne ka san ko ƙarya take ba ta rijiya ba, amma ko kamar yadda yake ka nuna haka, to kaga wannan kallon ne haka gida ne. To irin wannan ƙaryar ake nufi, dan wasu suna ɗaukar abin da faɗi saboda haka su kaiwa iyalansu ƙarya, sai ayan halatta ƙarya don haka ba komai. To duk lokacin da ta bunci ƙarya take mata fa ta daina gaskata ka komai, nan da za ka haɗu gaskiya ba sai da ba. Ta jarraba tattana mata ƙarya. Don haka ya ce da shi idan ka tafi gida ka ce mai sihiri ya tsare ka, idan ka zo mun mai sihiri kuma ka ce a gida ka tsare ka. To yana tsakiyar wannan kai kawo tsakanin gidansa da mai sihiri da mai ibada, sai wata rana a kan hanya sai ya ga wata babbar dabba a wata wayar tirfili ta zo cewa dabbar zaki ne, ya zo ya tsare hanya, mutane sun kasa tsallakawa. Saboda haka sai ya ce to a yau ne zan iya gwadawa in gane cewa shin mai ibada ne ke kan gaskiya shi da ya fi soyuwa zuwa ga Allah ko kuma mai sihiri. Sai ya ɗauki dutse sai ya ce ya Ubangiji, idan mai ibada ne al'amarin da ya fi soyuwa zuwa gare ka, ka fi yarda da shi sama da mai sihiri, to ka kashe wannan dabbar har mutane su samu damar wucewa. Za ka sai ya jefe ta sai ya kashe ta. Daga nan sai ya ce ya Ubangiji, idan al'amarin mai ibada sai ya fara da karba mai ibada, wannan za ka nuna maka cewa rayuwar da ya fi shiga zuciyarsa sama da mai sihiri. Ai zai ce cewa ya Ubangiji, idan mai sihirin nan ba mai gaskiya ba ne, ka kashe mu wannan dabba. Amma sai ya fara da mai ibada domin wannan shi ne a zuciyarsa, shi ne ya fi ta'allaka da zuciyarsa. Da haka sai ya je sai ta sai kuma ya kashe ta. Mutane suka samu hanyar wucewa. Da ya zo sai ya mai ibada abin da ya faru, sai mai ibada ya ce ai bunayya innaka anta afdalu minni wa innaka satukana, a yau kai fa ka dare ni kuma za a jarabe ka. Kaga wannan yana nuna ikhlasin mai wannan rabi, kaga yaro ne karami amma nan take nuna masa ya fi shi domin shi yanzu abin da yake kansa na gaskiya ya fara amfana da shi ya fara amfana mutane tun daga shi mutane sun fara ganin wata aya a tare da shi wanda yana nuna maka ilimin da ba a yada shi ilimin da ba a yada shi bai da amfani duk ilimin da mutum zai yi amma shi kadai ne ya san yake da shi shi kadai zai gori to wannan ilimin bai da wani amfani kamar turare ne turare in baka fito da shi kai ya fa ba dan ka sa kwalbar turare a jikin kana yawo dan Allah zai tabbata ba abin da za ka sa da wani amfani sai ka fito da shi ka fesa yadda ka fesa ka ji kanshi na kusa da kai ji kanshi to haka ilimi yake da haka kaga iliminsa ya fara amfani ga jama'a domin sun fara fahimtar wani abu dangane da wannan yaran to tunda ko iliminsa ya fara amfani to shi ne ya gaya masa cewa to anta liyau ba afdala ne kuma yannan yana nuna cewa mutum ba zai san wani irin matsayi ne Allah zai kai shi ba ba mutumin da yake sanin wannan sanda za a haifi yaro yana karami ko yana matashinsa ba za ka iya sanin cewa bai zai yi wa al'umma ya amfane ta ba nan gaba ba ka san irin matsayin da Ubangiji zai dora shi a kansa za ka kakkare da kanka ko ka ga cewa kai yanzu ba za ka yi wani amfani ba ka a'a ya zama na har kullum kana jin cewa kai ma wata rana za ka yi amfani sanda aka haifi su Bukhari su Muslim su Shafi'i su Imam Malik sai sun san cewa Shafi'i ya san zai zama Imam Shafi'i Malik sanda aka haife shi yana matashi ya san zai zama Al-Imam Malik bai sani ba shi yasa yawancin manyan malamai za ka ga ba a san sanda aka haife su ba ba a san yaddan haihuwar su ba amma kuma ana sanin sanda suka bar duniya saboda lokacin da aka haife su ba wanda zai damu da su kamar miliyoyin yara ne da aka haifa a rana da yaro nawa aka haifa a yau suna nan da yawa kowa da ya damu da su binne amma sanda za su mutu to sun zama wani abu sun zama wani abu saboda ka wannan yaron gashi dai yaro ne karami amma kuma Ubangiji madaukakin sarki ya tsaga masa wata hanya wacce take hanya ce da za ta ceto al'umma gaba ɗaya ka duba shi kadai sai da ya girgiza wannan masarautar gaba ɗaya saboda kai ce anta afdalu minni anta ya qaibu ne af anta afdalu minni ko anta afdalu minni wa innaka satubtala kuma za a jarrabe ka ana za a jarrabe ka tunda ka rike gaskiya bayan ka rike gaskiya ka yadda zaka fitar da gaskiyar nan mutane su santa to zaka ga wani jarraba wanda tabi'a ce ta tabi'a ce ta gaskiya duk inda mutum yake rike da ita to zai ga jarraba iri kuma rayuwar gaba ɗaya haka kira ta akan jarraba ga jarraba a lafiyar ka a dukiyar ka a zamantakewar ka kasuwancin ka a ƴaƴan ka to zaka iya ganin wannan abinda ake bukata shine ka tsaya kam kam kada ka girgiza kada wanda ci jarraba ka sa wato guguwa ta zo ta tafi da kai ka zama ba ka da nauyi a komai yazo same ka akafi kan jibalin rawasi kada wani abu ya girgiza ka shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara samun wahayi ranar farko da mala'ika Jibril ya zo masa ya fito daga kogo yana firgice a tsorace zo ya samu Khadija ya labarta mata abin da ya gani yayin da ta dauke shi ta kai shi gurin dan babban Waraka ibn Nawfal me yace da shi cewa yayi babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi ma jaa ahadun bi mithli ma ji'ta bihi illa udiya domin ya ji ya ce masa ina ma a ce ina da garjin karfi na yayin da mutanen ka za su kore ka sai yake cewa awa mukhrijiyahu yanzu waɗannan mutanen za su kore ni ya ga yadda yake da karbuwa gurin al'ummar Qurayshawa yadda kowa yake haba-haba da shi ana san shi in ma wata rigima ta tashi shi ne yake raba wannan rigima ana kiran shi as-sadiqul amin amma ga shi ana gaya masa cewa za a kore shi daga kasarsa shi ne yake mamaki awa mukhrijiyahu yanzu su waɗannan ne za su kore ni annabi sallallahu alaihi wasallam waraka yake cewa da shi ma jaa ahadun bi mithli ma ji'ta bi illa udiya ba wani wanda ya taba zuwa da abin da ka zo da shi face sai an yi gaba da shi to haka nan ba wanda zai rike wannan shu'ula wannan candle fitila mai haske a cikin al'umma wacce manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita face shi ma an nuna masa kiyayya face an yi gaba da shi da haka wannan sunna ce ta ubangiji ashadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal haka annabawa haka suka rayu haka nan waɗanda suka bi tafarkin annabawa yace fa idan kulita fala tadullu alayya idan har aka jarrabe ka
wato ka fada cikin bala'i kada ka nuna inda nake kaga wannan ba wai tsoro bane kada wani ce kai wannan malamin ya ce tsoro dan me zai fita su yi gogor mai tare ba a ba tsoro bane domin asali ba a san wato tariyar fitina wato kace bara kai ga wato fito da kula fitina ka neme ta annabi ya ce la ta tamannu liqa al adu fa idza laqitum fasbiru kada ku rinka fatan gamuwa da abokan fada kaga duba jihadi wani abu ne da yana da lada gwagwaba da waye da waye gashi nan an kashe ka kai shahada da kashe ka samu ladawa amma annabi ya ce ka ku rinka fata saboda baka sani ba idan bala'in yazo zaka dure ko ba zaka dure ba da yau in Allah ya turo bala'in da kake fatan ya zo ba za ka dure ba karshe ka baka ta zame ka samu kanka cikin wani wawa ke kai rami na narda saboda kaga bai kamata ka rika fatan Allah ka shi ba za ka sai ya ce in an jarraba ka kakka nuna ni sai ya zama da yaron nan saboda karama da ubangiji ya bashi take gudana a hannunsa yana warkar da bakawo da bitar albaras yana warkar da cututtuka da yawa to a cikin fadawar sarki akwai wanda yake bakawo ne sai ya ji labarin yaron nan yana bada magani ana samun warkewa saboda haka sai ya je masa da cututtuka masu yawa yace da shi ishfidi walaka ma huna ma ha huna ajma wato ka warkar da ni duk abin da yake wannan duk wannan kyautar ta kici kariki ni dai ka warkar da ni kaga ya nuna cewa bai da tauhidi shi yake warkarwa wa idza maridtu fa huwa yashfin Allah shi yake warkarwa amma shi tunda ba mai tauhidi bane arne ne to zaka ce ka warkar da ni in ka warkar da ni duk kariki wannan yaran sai ya masa da'awa sai ya ce ma ashfi ahadan inma yashfi Allah ta'ala kaga wannan ya nuna cewa yaran aminun ne ala da'awati mutum ne mai rike da'awarsa da amana ba zai ci amanar da'awarsa ba saboda ya samu wata daukaka ko ya samu wani matsayi kaga wannan sai ya shiru saboda wanda ya ci gaba da jingina masa warkarwa shi ko yana ganin ai yanzu yana samu wata daukaka ana ganin sa mai bada magani ne a warki ma'ana mai warkarwa ne to saboda tauhidin da yake yadawa ya fi komai a gurinsa sai ya ce a'a ni ba ni nake warkarwa Allah ne yake warkarwa to kaga wannan darasi ne ga masu da'awa darasi ne ga masu da'awa su yi kokarin su nuna da'awar su ce a gaba ba su ba su nuna cewa a mutane su ji girman abin da suke faɗa ba wai lalle su samu wani matsayi ba a gurin su da zamanin maganar da suke faɗa ta samu matsayi saboda haka sai ya ce idan ka yi imani da Allah wanda yake ba da warkewa zan maka addu'a ya warkar da kai to a gaskiya baka wannan idan sa ya bi masa sarki da ya ce na yi imani ga Allah aka yi masa addu'a nan da nan ya warke ya saba shigowa majalisa ko da dan jagora ko da sanda yana kakkarata sai aka shi kawai kai tsaye kawai ya danno da zo ya zauna sarki dube shi idan sa tangaram yana kallo sai ya zo ya zauna inda ya saba zama sarki ya ce da shi wane waye da maka da ganin ka shi yana ta shi ne ubangiji me ne tabbata kaga kun da shi ne ubangiji kamata ya tabbata ba ya kamata ya san ko me yake gudana a koyi sai ya ce marratta alaika basar waye ya dawo maka da ganin ka mutum ne sai ce rabbi ubangiji na ne ya dawo sai ya ce ana sarki ce ni tunda shi abuwansa shi ne rabbuhumul a'la to ya ce rabbi ni kenan shi ko ya zaba shi bane sai ya ce a'a rabbi wa rabbuka Allah Allah ubangiji na ubangijinka tashin hankali ya ce wa laka rabbun ghairi kana da wani ubangijin ba ni ba to dan banza ai ya kamata ya fahimce yana da shi tunda ya zaba shi da maka riko ba amma kafirci shi kana da wani ubangijin ba ni ba sai ya ce na'am rabbi wa rabbuka Allah sai aje ayi masa azaba a kashi da zabaniyawa aka hada shi da zabaniya suna ta masa azaba sai ya fadu ta ina ya samu wannan garin azaba ta azaba sai ya nuna yaro aka je aka kawo yaro sarki yace da shi yanzu da ban kai ka je ka koyo su irin nan ka kware haka amma kai watsar da muka tafi kana taya mutane magani gashi har kana warkar da makafi da masu albarza ba su cutuka sai da ne ce ai ni ba da warkar da kowa yace Allah shi ne yake warkarwa sarki yace kana da bindi yace a ba gida ba yace la ba kai ba yace awalaka rabbul bayn kai ba su kana da dafa wani ubangijin bani yace da shi rabbi wa rabbukallah ubangiji na ubangijin ka shine Allah shi ma aka kama shi aka ce to shi ma a ci gaba da masa azaba aka ci gaba da masa azaba har sai da ya nuna wannan malami mai ibada a nan wanda ce aka bayan ya masa alkawari ya ce ba zai nuna ba kuma ya zo ya nuna to shi ne abinda malamai suke cewa al'aza'imu wato tanfasiku al'aza'imu inda al-mihan ko inda al-fitan inda al-masa'ib azima takan warware wato wata azama da wani kudiri da kaci yakan samu tangarda lokacin da ka shiga musiba shi yasa ba a tuba san ka shiga karo ki musibar ta zo to kana iya zuwa kai kana ji cewa sai dai ka mutu in musibar ta zo ka kasa duniya ya ubangiji muna da rauni kada ka jarrabe mu mu fitinu Allahumma inna du'afa fala taftina fanadil ku rika irin wannan addu'a kada ku rika addu'ar Allah ya kawo bala'i ko za ka roƙi bala'i ko ka roƙe shi bala'an hasana kyakkyawar jarraba kar ka rika cewa kawo Allah ka bala'i a saboda ka inda al'aza inda al-fitan inda al-masa'ib tanfasikhu al-aza'ib shi yasa lokacin da wani da ake kira Samnunul Misri wani wanda ya shahara da ibada ta kiran shi Samnun ya rika cika baki yana kuri yana cewa ya ubangiji ni in dai na samu yardarka in dai ka yarda da ni to duk abin da kaga dama da ni ka jarrabe ni da shi duk abin da kaga dama fa kai ba bashi ta fartali ni sai Allah ya jarrabe shi ya rike masa fitsarinsa da ya rike masa fitsarinsa haka ma fitsarinsa aka rike ba ya tsani baya ce fa kai ba bashi ta fartali ni idan nilku fi hawa ka wajen fa kai ba bashi ta fartali in dai kana so na ya Allah na samu soyayyar ka to duk jarabar da ka so ka je ka sai aka rike masa mafitsara kwana ɗaya biyu sai ya fara hauka ya fara yawo yana zuwa makarantun allo yana cewa yara su yi masa addu'a ce udu'u li ammikumul kazzab ku yi wa babanku makaryaci addu'a to ya yi wa Allah ƙarya da shi ya shiga bala'i da kuyi wa baban ku makaryaci na addu'a sai daga baya ubangiji ya saka masa mafitsara shi yasa ba a yi wa Allah da tsari irin ka rika cika baki kana kuri galibi wanda ya fiye kuri shi ne za ka ga an fitina ta zo kuma za ka ga ya shiga wani hali da ko ka gan shi can sahun abokan farka gaba amma nan kafin fitinar ta zo ka ji kamar gaba ɗaya rayuwarsa tun da aka haife shi har zuwa ranar cikin rigima yake cikin yaƙi yake sai abin ya zo sai ka gaba haka bane ka gan shi yana kuya a bayan dabbobi da sauransu to shi yasa yake cewa yake cewa bane shi yasa lokacin da aka jarrabe shi anan lokacin da aka jarrabe shi sai ya abinda lokacin da aka azabtar da shi sai ya nuna wannan yaro a wannan mai ibada aka je aka zo da mai ibada aka ce da shi irji addinin ka bar addinin da kake ya ce ba zan bari ba sai suka ɗora abin nan akan abin nan ɗin kansa zarto akan ƙwanyarsa suka dara shi suka raba shi biyu ɓangare ɗaya faɗin da ɗaya ba ta can lokacin aka kirawo wannan makaho wanda ya warke shi ba aka ce to kai ma ka ba addinin ka shi ba yace ba zai bari ba ka bar addinin ka yace ba zai bari ba ana ake san dakewa da cijewa awa irin cijewa su mubarak ba a ce ba a san ka aita ka saukaka saukaka ce ba zan saukaka abinda yake addini nan da za ka rike duk bala'i ka rike bari ka ce ba zan bari ba saboda ka san da shi ne za ka shiga aljanna suka dora zarto a san a kwanyar kansa sai da suka raba shi biyu yaron yana gani ta ce wa yaron kai ba za ka bar addini ka ko ba za ka bari ba ya ce shi ma ba zai bari ba ce to kai ba za mu kashe ka ta wannan hanyar ba me yasa bai fara da yaron ba saboda yana da bukatar yaron in yaron ya yi tsoro ya ce ya fita kaga sai ya ci gaba da yi wa sarki aiki sai daman asali an ɗauke shi ne akan ya zagi wannan masbisin da haka sai bai fara kashe shi ba don yana tsammanin zai ci nasara wajen wanzar da shi to ya ce da shi to shi ba za a yi masa irin wannan kisan ba a ɗauke shi a je a hau dutse da shi a je dutse wuri kaza 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 a je abin nan idan aka je dutse aka bin aka je kororuwar dutse to a kinya a kara jarraba shi zaka bari ko a tura ka in ya ce ba zai bari ba to an kado shi ya fado da kan dutsen da suka je suka hau saman dutsen da shi suka hau kororuwar dutsen da shi sai addu'a yace Allahumma kfinihi bima shi'it ya ubangiji ka isan min su da abin da ka ga dama dan da nan dutse sai ya girgiza duk gaba ne su suka wato kasa suka wato ya rota shi ta kama ta fesa a faduwa daga sama ba lalle a mutu ba ta yi faduwa daga sama a mutu kuma ya faduwa daga sama a tashi shi yasa da ya tashi kisa na biyu sai bai yi ba bai ce a je a kuma yin irin wancan na farko ba saboda wancan na farko gashi an azumi akwai wanda ya faɗo daga hawa goma ya faɗo ya miƙe da ya tashi ya kama tafiya yana kuma tafiya mota ta ta buge shi ya faɗi ya mutu daga faɗo wa sargawa na goma bai kashe shi ba amma kuma wani abu a ƙasa ya zo ya buge shi ya mutu da haka sai ya ce da shi to da yaron ya dawo ya je kuma ya koga gurin su kaga bai gudu ba saboda akwai wani manufa da yake so cin ma'ana a nan shi ba rayuwar su ce ta dame shi ba a ceto al'umma daga bautar wannan sarki da abin da wannan shine a gaban sa da'awar sa ta yi nasara ko da shi zai rasa rayuwar sa wannan shine abin da yake nufi an gane ko saboda haka sai ya abin nan sai ya dawo ya shiga wurin da sarki yake sarki ya tambaye shi ina mutanen da na hada ka da su sai ce ka fadihim Allah ta'ala ubangiji ya isan mun da su sai ya kira wasu sai ce a shiga da shi cikin jirgin ruwa idan kun je tsakiyar teku tambaye shi in ya bar addinin sa fitale shi in bai bar addinin sa ba to ku tsar da shi a ciki kaga ana ya sha babban da farko wani tsarwa a cikin teku kuna tsarwa a cikin teku wata dabbar ruwa za ta iya ba shi saboda sai da suka je tsakiyar ruwa suka tambaye shi shi kuma sai addu'a ya yi addu'a ya ce Allahumma kfinihim bima shi'it ya ubangi ka isan mun da su da abin da kaga dama fa ghari ko ajba'u duk suka nutse cikin ruwa yaron ya dawo ya kuma samun sarki ya shiga fada ya same shi ya ce ma fa'ala ashabu ina abokan da na hada ka da su ina me ya same su ya ce ai Allah ya isan mun da su sai ya ce wa sarki ba fa za ka iya kashe ni ba sai ka yi abin da zan saka idan ka aikata abin da na saka to za ka kashe ni in ko ba haka ba za ka iya kashe ni ba to kaga anan so yake al'umma ta fahimci cewa sarkin nan ba Allah ba sarkin nan ba abin da zai iya abin da Allah bai so ba zai yi ba don haka yanzu wannan sakon yake so ya isar ko da shi zai rasa rayuwarsa ko da shi zai rasa rayuwarsa wannan sakon yake so ya isa saboda haka sarki sai ya zubar da makamansa na girman kai ya tambayi yaron ma huwa me zan yi kaga ya gama da shi. Sai Allah yake ka tara mutane. Ka tara mutane gaba daya a fili guda daya. Sannan ka dora da akan tuttura dabino. Sannan ka dauko kibiya daga cikin jakar kibiyoyi na. Sannan ka ce bismillahir rabbil ghulam. Ka duba sharuɗan da ya riga zana masa. Idan ka yaka to ka gama da ni. To shi a nan sarki wawa bai fahimci dabarar da ya raba. Da kafirci da wauta suna da alaƙa. Saboda haka sai ya kirawo abin nan. Sai ya sa aka kirawo mutane. Aka tara guri guda. Yasa aka kama yaro aka je aka daure shi a jikin sutura da bino. Ya dauko kibiya daga cikin jakar kibiyoyin yara. Yasa yace bismillahi rabbil gulam. Ya san rabbil gulam ko ba shi bane. Tunda yaro Allah ne yace ubangijin sa. Kawai yana harbin sa yace in ka harbe ni zaka same ni anan daidai sa sudu shine nan tsakanin kunne da ido. In ka harba nan zaka samu. Ya harba sai ko ya same shi anan. Yaron sai mutu. Yana mutuwa kawai mutane suka dauko amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam. Kaga jinin sa yayi da awar. Da da'awar sa bata yi ba. Shi yasa wani lokaci akwai mutanen da abinda jinin su zai yi na da'awa ya ba abinda su za su yi a rayuwar su na magana da karantarwa da su. Abin da kan kanin lokaci za su ba da jinin su fi sabilillahi. Amma ko wannan jinin nasu da awar da zai yi sai ta nannanka abinda suka yi a rayuwar su gaba daya. Ka duba ka ce dan uwa ya shirya ko ba mutan. Misali dai babba. Misali dai babba na dan haka. Kusan da da'iya ya ba da jinin sa fi sabilillahi. To abin da yake faruwa jinin nan nashi zai shayar da furannin da awasa. Sai su ga sun girma sun yabanya sun ba da sha'awa. Ka duba waɗanda da suka zama alijja'u masu matsanancin gaba da da'awarsa sai ga su suke ribagun da'awar kuma. Ko kuma haka abin zai ci gaba ba wani ya tsaya ba. Haka abin zai ci gaba. Mutanen dandazon mutanen da suka yi da'awar sun ninninka wanda shi ya yi a tsawon shekaru da ya yi na da'awa. Saboda haka wani lokaci abin nan shi mai da'awa yana da rai ko bayan ya mutu da'awarsa ba ta tsaya. Ya zai da'awa da maganarsa da karantarwarsa, zai da'awa da tarbiyyarsa, zai da'awa da ilimin da zai bari da littattafan da ya rubuta, zai da'awa da almajiran da ya karantar wanda za su shiga da yaɗa da'awarsa. Zai da awa da jininsa idan an kashe shi ya shahada fi sabilillah. To wannan shine abin da ya faru. Ana kashe yaran nan kawai mutane suka ci amanna bi rabbil gulam wanda a lokacin duk su yi abin nan ba wanda kaga imani da shi wanda yaje yana neman magani ne. Sai fada suka ce wa sarki to kaga abin da kake gudu ya faru. Ara'aita ma kunta tahzar kaga abin da kake gudu. Yace to yanzu gashi abin da baka son ya faru. Duk mutane sun yi imani da shi. Sai ce da aje abu manya-manyan hanyoyi a yi ramuka a wuya wuta a ciki duk wata babbar hanya a je a tsare a yi rami a yi rami a gurin duk wani wanda ya zo wucewa kawai ya yi imani da wannan yaron a tura shi in bai imani ba kyale shi ya wuce. Saboda haka mutane kuma da suka ji haka suka fito suka rika turere da ya wajen fada rama. Ba dai ramar nan ba ne? To mu tafi. A lokacin ne wata mata ta zo da ɗanta tana shayar da shi. To kamar ta ji tsoron ta fada. Sai yaron ya ce isbiri ya umma fa innaka ala alhaq. Mahaifiyarta ki haƙuri kina kan gaskiya. Kina kan gaskiya ki haƙuri. A wata ruwayar ma sai da aka je yaron ya fada ciki sai ga kamar za ta ja da baya yace ya umma isbiri innaka ala haqq yayi magana. To kaga wannan kissar wasu malamai suna cewa ita ce kissar ashabul usul da Allah ya bayar da labarin ta ba dan kowa dan ya lallashi zukatan mu'minai Quraishawa wanda ake azabtarwa ake fitinar su ake musu abin da gaggawa karshe za su yi nasara karshe Ubangiji zai tsaya musu a nan za mu ga waɗannan bayan Allah sun yadda su mutu akan addinin su da su dai ja da baya wannan ba yana kore abin da yazo a shari'a musulunci illa man ukriya wa qalbu mutma'innan bil iman ba yana kore wannan bane wancan ruksa ce dama ce sauki ne idan ba za ka iya jurewa mutuwa ba kaga mutuwa karara to aka saka furta kalmar kafirci ba ka kafirta wannan ruksa ce akwai kuma ashabul azaib wanda su ba za su karɓi wannan ruksa din ba sai akan azima kamar waɗannan saboda haka koda kuwa akwai wannan damar su sun yaje su mutu akan addinin su saboda haka wannan ba yana goge ko wancan ba yana goge wannan bane ruksa ba ta goge azimar azimar tana nan ruksan ba tana nan akwai inda ruksa za ta yi amfani akwai kuma inda azima ta ake bukata kaga lokacin da ake azabtar da Imam Ahmad akan sai ya faɗi alqur'ani makhluq alqur'ani halittacce ne kaga bai yadda ya faɗa ba kamar yadda sauran malamai suka faɗa suka samu kansu shi sai yake faɗa domin yana ma'allul qudwa yana bigiran ayi koyi da shi don haka ya yadda shi in ma kashe shi za a kashe domin zamewarsa a nan to zamewar al'umma ce da yawa saboda haka da a ce ya yadda kafarsa ta zame ko yaya a nan to gara ya mutu ya yi san cewa ya mutu akan gaskiya kuma al'umma su ci gaba da tsayawa akan akan abin nan za ka ga anan ba zai amfani da ruksa ba kamar yadda sauran malaman da basu kai shi matsayi suka yi amfani da ruksa za ka akwai inda ake amfani da ruksa akwai inda ake amfani da azima za ka dukkan al'ummar da take cikin jarraba saboda addinin ta aka sako ta gaba ana cin zarafin ta ko ana kashe ta saboda addinin ta tsaye hakuri ta rike wannan addini kada ta yi sakaci da shi saboda abinda take gani na jarraba wannan sunna ce ta Ubangiji yana yi wa dukkan wani wanda ya tsare gaskiya irin wannan jarraba ta yiwu dan a gane cewa zai tsaya akan wannan gaskiya ko kuma zai samu abin nan ya ja da baya ya saki gaskiya din haka duk abinda al'umma yanzu take wato ta samu kanta a cikin duniya gaba daya inda ake rarakar masu gaskiya ake kokarin sai an ga bayan su yanzu ka duba abin da ya faru a masar duk duniya tashin hankalin da suke ciki shine kada masu sha'awar kaunar musulunci su karɓi masa wannan ba shine duk abin da zai tada hankalin duniya kada wani wanda yake cewa musulunci yake cewa Allah yake cewa alqur'ani yake cewa hadisi yake cewa sahabbai kada ya karɓi musulunci kada ya karɓi wani abu na mulkin masar koda ko masar ina al'umma ce ta musulmi saboda ka su ba wai mubarak ne da min su ba inda za a ce wani irin mubarak ne zai karba ba wani abu amma a ce wani wanda yake cewa ayi abin da Allah yake so a bar abin da Allah ya bar so zai karba wannan shine tashin hankalin duniya za ka duniya yanzu a firgice suke da sha'anin addini a firgice suke da sha'anin musulunci ko da addini aje ayi amma ba da musulunci da ka ake ta kokarin neman su tarko ko gina a ga cewa an karya shi za ka duk wanda yake rike da addinin sa a yanzu yana rike da wani garwashi ne aka yi cije ya daure ya rike musamman kuma waɗanda suka ce sai sun ɗabbaka alƙur'ani da sunna a rayuwarsu sannan sun fi kowa samun matsala wanda zai ce a je a yi abin da ake so ko shi ma ya ce shi ma wani ƙaramin Allah ne ko yana ba da aljanna ko yana abin nan wani ba a zama musu matsala suna ma ba shi ƙarfin gwiwa a kan haka kuma ko kwanan baya an abin nan jakadan Amerika a Masar ya kirawo manya-manyan shugabannin ɗariƙun sufaye a ƙarƙashin shugabancin ɗariƙatul azmiya ƙarƙashin shehun ɗariƙar azmiya suka yi zama gaba ɗaya a kan ƙulla wata yarjejeniyar yaɗa sufanci a Amerika yaɗa sufanci a tsakankanin musulmin Amerika Amerika za ta ɗau nauyin aiwatar da wannan to kai kana tsammanin alqur'ani da sunna za a yada Amerika ta bada kudin ta kana tsammanin ci gaban musulunci ne Amerika za ta yadda ta bada kudin ta ba za ta yi ba ba za ta yi ba saboda kaga tun daga nan za ka yi shakkar abin da kake yi in mutum mai tunani ne kai abin nan da nake kai in gaskiya ce ba yadda za a yi wadanda Allah ya ce walan tarza anka yahud walan nasara hatta tattabi millati a ce su ne za su kashe kudi ka yada addini wannan ba addinin ba addinin gaskiya bane jaridu sun buga kuma alfahari ma suke da wannan cewa su America ta yadda da su America ta buɗe musu kofa su yada abinda suke kai kaga wannan alama ce da take nuna cewa abinda kake kai din nan wato kisan bumbuke yake wa addini yana yi wa addini zagon kasa shi yasa aka ba ake baka da abin an ba su taimako in sun bude tashoshi manya manya satellite sky channels an bude Sudan Senegal America ce take biyan kudin wannan ma'aikata da abin kawai dan a yada zikirin sufaye da gangar sufaye da wake wake sufaye ba sani ba mu namu nan sun karbi cinye kudin su kai koko tukunna ba ko wallahi ba sani ba ban san dai me ya faru ba amma dai sauran kasashe duk an ba su wannan da'an kila ko ka san Najeriya ana ta hukunta ko menene za a yi to sai a cinye kudin ce da kila wanda ya sa ko ba a bayar ba ko an bayar a cinye Allahu a'lamu ban ce an bayar ba da kowane ce da ce an bayar a ta ne ban sani ba da wani yana zuwa ce an ce an bayar kudi to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki a nan ayoyin yake kaito mana hotela ashabu kuma Allah an ci hotela nan tana nufin lu'ina kamar yadda Allah ya ce hotela kharrasuna kamar yadda Allah yake cewa hotela insanu ba akfara daga anan ba kisa yake dubi na kai na mutuwa ba ana nufin la'anta ta hotela ashabu kuma Allah an ci ma abota rami annari za ta lokuta wata wuta ce ba abocin ruwa wato wacce ake rura ta domin kona mutane idhum alaiha yayin da suke gefe da ita alaiha a bana da akan ta ba domin sun zo ne domin su ga abin su yi ishradi wato su sa ido akan tafiyar da gudanar da kona musulmi wato mu'minai din haka an turo da manyan security wanda za su tabbata cewa ba a yi sakaci ba ba a yi mawar alfarma ba ya wuce ya sha haka aka turo da waɗanda za su tsaya su rika sa ido cewa aikin da ake yi ana yin shi yadda shi sarki yake so ga an yi shi an gane ko shine izhum alaiha ala an tana rifin haulaha kamar yadda Allah yake cewa lamma warada ba a madyana wajada alaihi ummatan min alnas yasku kaga wajada alaihi ba yana rifin ala alma'i ba wajada haula alma'i ummatan min alnas yasku qala ta'ala huruful jarri tanubu ba'daha min ba'd idhum alaiha quud yayin da suke zazzaune a gefanta wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud kuma su masu gani ne masu shaida ne ga abin da suke wa mu'mini wato suna yi wa junan su shaida ana iya turo da za su sa ido domin su je su kai wa shi shugaba labarin cewa aikin nan da ka sa suwa ne yana tafiya ba matsala babu mai sakaci babu mai sassauci a cikin aikin haka za su ba da shaida ga waɗanda aka sa aikin cewa suna yi yadda ya kamata ko kuma shuhud ana nufin huzur wato suna hadarci suna zaune a gurin suna ganin abin da yake faruwa ga mu'minai wanda yana nuna kekashewar zuciyarsu da kushewar zuciyarsu kana dan adam kaga dan uwanka dan adam yana cin wuta yana babbaka da wuta kana kaddo kana jin dadi babu shakka wannan alama ce cewa zuciya ta kekashe Allah ce wa ma na mu'minun ba komai yasa ba komai suka tume shi da shi ba illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid fa ce sai dan sun yi imani da Allah al-aziz gagara badau wanda yafi karfin kowa yafi gaban kowa al-hamid kuma ya sha yabo wanda kowa yake yabo sai yake gode masa wannan shine laifin su wannan ta'kidun dhanbi ne ba shi bi ta'kidun dhanbi ne ba shi bi madh saboda imani da Allah wani abu ne da ya kamata a yaba wani abu ne da ya kamata a karfafa mai shi ba a yi masa azaba ba ba a wahalar da shi ba ba a babbaka shi da wuta ba to amma su wannan imanin da suka yi ya jawo abu ya zama musu abin tuhuma har ma ana kora su da wannan saboda haka wanda duk suka yi imani a ko ina ne imanin sai yana iya zama musu laifi a gurin marasa imani adabtuna rajulan an yaqula rabbi Allah dan kawai ya ce Allah ne ubangiji na sai ku kashe shi to wannan shine laifin sa ولأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون كوي سبود من إيمان إلى الله دابن داك سوكر مكو دابن داك سوكر دابانونكو سكنا سيكو وقرقا تهوم ومو فرقو شغاكو غاكو تتدبو شد الله وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض wanda yake da mulkin sammai da ƙasa Allah shike da mulkin sammai shike da mulkin ƙasa wato shike da cikakken mulki duk wani mulki da kake ji da shi bai zama ba cikakken mulki ko mai ka mallaka mota kake da ita mulkin ka game da wannan mota mulki ne na ƙasashe mulki ne na kishi ba ka da riba domin baka ita ka zo ka babbaka wannan motar da wuta ba in kai ya da kaile ci tunda mota ta ce ina da dama in yi abinda naga dama tunda mulki na ne a shari'ance ta yi laifi a ga ka gidanka kyakkyawa mai kyau kawai ka saka tafila kana rushe shi ba kaira ba dalili ba wani sabab ko kama ka rushe shi ka kuma gina wani irin sa kaga anan ya cancanta dan uwanka kuma ƴaƴanka su je su samu alkali su gaya masa ga abin da kake yi da dukiyar ka shi kuma alkali ya maka hajaru ya hana ka taba dukiyar domin ka zama sabili kaga wannan ya nuna cewa mulkin da kake takama da shi na kisi ba kamili bane ubangiji shike da mulki cikakke shi yasa fa'alun ne ne ba yurid wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda sai ya ce dan me Allah kai kaza لا يسأل عما يفعل وهو يسأل له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد وما الله أبس دكا قومي من شيداني وتهلا تتشيني بابا أبن دي أكي أوياك الله لو أبن دي أكي أبن دي يلا غني وما دي ساكا كاوا مصك كاوا أكي لك كاوا ساكمكو زي باسو كاليا دنيا دي لاهرة زي باسو إزا دي أوكاكا دي نسرة ودن دي كمسكي كم ممونا تفريكي ubangiji madaukakin sarki yana ganin su yana muraqabar su ya san da halin da suke ciki kuma ubangiji madaukakin sarki zai kama su lokacin kamun yayi sannan kuma za su je su iske shi su hadu da azaba gurgurdan laifukan su Allah madaukakin sarki kai mana da kyau Allah madaukakin sarki ka sahala mana ka kumfafa mana cikin yanayin da muke rayuwa cikin sa yau duk wadanda suke kan gaskiya da aidi da abin da ubangiji ya Allah ka ba su karfi ka ba su
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين أما بعد تنبوي عند سكي أن نسنا ديوا كما نقا كما اللوك تشمو يا شفي هذا سيدي معنسا وسكا لندق جكي أكوي أكوي ليروتوي كي تنبوي أكن wato yake cewa ai masa ai mun bayani tsakanin ilimin sararin samaniya da kuma ilimin taurari wanda a turanci ake kira da astronomy wato ilimin taurarin sararin samaniya sannan sai astrology wato ilimin taurari shin ya halatta a musulunci mutum ya karanta waɗannan fannoni shi ya gode a wajen satin ilimin mun yi bayani akwai ilmul hay'a ilmul falak shine astronomy din wannan duk ba shi da alaka da ilimin duba ko cewa taurari suna da tasiri cikin rayuwar bil adama shi wannan ilimi ne kawai na tantance lokuta na lissafin shekaru wanda ubangiji da man ya sanya dare da rana don zama aya wajen annan dai da wannan har aya ta yi kama hauna ayatan layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adad as-sinina wal hisab to wannan shine ubangiji abinda ubangiji yayi ya sanya rana da wata da dare da rana da kai kawon waɗannan taurari a sararin samaniya domin dan adam ya rika lissafin shekaru da kuma sallin safin kwanaki da sallin safin wato wasu mu'amalolin su na yau da gobe lokacin da ya ci bashi da lokacin da ya zai biya ko lokacin da mata ta fara idda da lokacin da za ta kare waɗannan lissafe shine hikimar sanya waɗannan abin nan to duk wani ilimin da zai hidimta ma wannan bangare kuma haramun bane a musulunci da ban akwai shi musulunci ya yarda kuma ya daga cikin taskirin da ubangiji yayi wa dan adam ne amfana da waɗannan halittu manya manya a cikin sararin samaniya kare cikin tasirin da dan yawa Allah yayi wa dan adam haka bai ci karo da koyarwar addini ba kalan doji da ake yi wanda suke kunshe da kwanakin wata suke kunshe da lokutan sallah da lokutan sahur da lokacin bude baki da lokacin kamewa da waye duk an gina su ne akan wannan ilmul falak ilmul haya sai da zaka samu da yawa daga cikin malamai ma suna karantar wannan a cikin ilmummukan da suke yi fice a cikin su zaka cewa suna da musharaka a wannan bangaren kaga ba laifi bane ilmun tanjim wanda shine ilmun da za a amfani da taurari wajen bayyana tasirin sa ga dan adam ce tauraron ka iri kaza ne don haka ya nuna kai mai nasara ne a cikin abin da duka sa gaba ko kai tauraron ka iri kaza ne kana cikin matsala don haka sai ka zo an yi maka aiki domin a fita ka daga cikin matsala ko kuma a iya cewa wato fitan nan da zaka yi kai ta a lokaci kaza domin a lokacin tauraron ka yake bayyana wanda zai taimaka maka kada kai ka yadda ka fita a lokaci kaza domin a lokacin akwai tauraro iri kaza wanda ba sa jituwa da tauraron kaza ka samu matsala ire-iren waɗannan shaci fadi da kamakame wanda ba shi da asali ba shi da tushe wannan shine ake kira ilmu tajjim wanda duk ya yadda da wannan to ya yadda da wani bangare na sihiri kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbasa ilmin min an-nujum faqad tabbasa shu'batan min as-sihri zada ma za wannan haramun ne tab'at tun yace zai maka duba ta hanyar taurari kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah yana cewa bayina sun waye gari أصبح عبادي مؤمنا بي وكافرا بي أما المؤمن من قال مضرنا برحمة الله وفضله وأما الكافر من قال مضرنا بنوع كذا وبنوع كذا وتباينا سنوى يدري يقول وانده إيماني دني أكو وانده كافر شيء وانده إيماني دني وانده زي شيء ألا يا سوك من الروا دفل لسه درام سا وانا مؤمنيني وانده كما زي شيء تولارو كذا يا سام من الروا ko amana da ruwa a dalilin tauraro kaza to wannan shi kuma kafiri ne wala ya kafir cewa ramar ubangiji ne ba sai ya jingina aikin Allah zuwa ga tauraro to wannan shine abinda annabi Ibrahim ya samu mutanen sa kildanawa suna yi da shirka wato imani da tasirin taurari cewa su suke gudanar da abubuwan da suke faruwa a duniya na samu ko rashi ko mutuwa ko rayuwa ko rashin lafiya ko samun waraka to dukkan wani ilimin da za a yi alakan taurari da waɗannan abun haramun ne wanda kuma zai yi hidimta wa ɗan adam wajen gano sararin samaniya da tafiyar rana da faɗuwarta da lokutan lissafin wata da sauransu wannan baya cikin abin da yake haramun wannan kuma yana cewa shin ilimi na taurari yana da alaka da aljanu to bayanin da yayi da nayi zai alsa wannan tambaya to baya da wata alaka da aljani wanda suke alaka da aljanu kai sai sune bokayi su wannan su suke alaka da aljanu sune suke bautar aljanu kuma aljanu na taimaka musu ta hanyar sanar da su wasu abubuwa da ba sani ba wannan yake sannan yake wai kaka zai koyi lissafin wa wato kamariya da kuma shamsiya sannan akwai bambanci tsakanin kamariya wato shamsiya da kuma miladiya da hijriya da farko da zaka koya shine ka tafi gurin wanda suka san abun su koya maka wannan shine kowane ilimi hanyar koyarsa shine ka je gurin wanda ya sani wala yunabbi'uka mithlu khabir ka je gurin wanda ya sani shi zai ga maka yaki wannan ita ce hanya miladiya da hijriya wannan lissafi ne na tarihi wanda shi miladiya an abin da dinsa an gina shi ne akan lissafin shamsi shi kuma hijriya an gina shi ne akan lissafin kamari wato shi lissafin shamsiya abin nan hijriya an gina shi ne akan lissafin kwanaki hudu rana da faduwarta shi kuma lissafin kamariya an gina shi ne akan tafiyar wata wanda shi ne na hijira na hijira mun gina shi ne akan wata kan hudowar wata da faduwar sa shi kuma shamsi an gina shi ne akan hudowar rana da faduwar ta shine kawai bambanci wannan lissafi ne mai zaman kansa an fara shi daga hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka tashi dora asasin sa sai aka dora shi akan lissafin tafiyar wata shi kuma wancan da ake cewa miladiya duk da cewa akwai magana akan jingina shi da haihuwar annabi isa ko abin wani sarki ne da ake kira Grigori shine ya fara kirkiro wato wannan lissafi shi kuma an gina shi akan shamsiya shi wannan da ba akwai shi akwai lissafin da ake gina shi akan kwanaki ko kai yanzu mai mu'amala za mu iya yin lissafi kwanaki ni da kai mu ci in ce bayan kwana kaza kaga anan kwanaki muke lissafi ba tafiyar wata ba zan iya cewa bayan wata kaza watan kamari saboda kaga watan nan ko ya cika in yayi nukusani wata da ya cika abinda muka yi alkawari za ka kama in kuma bai yi nukusani ba ya cika to sai a zauna sai yayi 30 din nan wannan shine lissafin kamari da ban can akwai shi ba wai babu shi ba dukkan su waɗannan manyan halittu guda biyu an yadda kai lissafi da su shi yasa ubangiji ya ambace su a wajen bayanin adadin zaman mutanen kafi a cikin kogo wala bi sufi kafi 300 sinina wa zadu 9 wato sun zauna a cikin kogon su shekara 300 wannan bisa lissafin tafiyar wata wa zadu 9 suka kara shekaru 9 a lissafi wannan bisa lissafin shamsi abin nan afwan na farko shamsi na biyu kuma kamari wa zadu 9 a bisa lissafin kamari domin shi lissafin abin nan a lissafin abin nan kamari duk bayan shekara 100 ana samun karin shekara duk bayan shekara don shi kaga babu 31 shi kullun raguwa yake wannan kuma kullun karuwa yake saboda shamsi shi yake karuwa kamari kuma yana raguwa saboda walabitu shi yake min 300 sinin kamari ne wazaru 9 shine shamsi afwan na aka sa wancan shamsi wannan kamari domin kamari shi ne yake karuwa wannan kuma yana raguwa saboda wazaru 9 shine kamari saboda kowanne lissafin akwai shi illa iyaka waɗannan sun gina hijiri akan kamari waccan kuma wanda ake cewa miladi sun gina shi akan shamsi ina ga mu hakura da tambayoyin haka nan na sa akwai tambayoyi da dama wanda suna da muhimmanci a karanta musamman ma wasu mun dan yi magana akan su to amma kuma saboda lokaci ba zai ba mu dama ba akwai ƴan uwa da yawa da suke buƙatar addu'a ko da akai masa rutuwa ko da suke ba su da lafiya suke roƙon a yi musu addu'a wanda suka rasu Allah ya ba su Allah ya musu rahama ya gafarta musu ya haska kabarinsu ya ba wa danginsu haƙurin dangana waɗanda kuma ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya ƙara musu Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ya mana kar ya tabbatar da dugadugan mu akan gaskiya sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.